muna mika godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya bamu dama na halartar wannan waje mai albarka cikin wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan muhabara insha Allah ta'ala ira da amincin tabbata ga manzonmu sallallahu alaihi wa sallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkon sarki fitawa har zuwa ranar tashin kiyama. Bayan haka bayan kuma gaisuwa irin da ake mai musulunci, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci wanda yau muke ganin ƙarshen ranakun nan masu alfarma bayan mun yi kwanaki goma daga cikin watan Zulhijja. Sai kuma Allah ya bamu dama muka halarci muka shaida kwanaki uku bayan waɗannan kwanaki, wato ayyamu tashriq, wanda waɗannan kwanaki da suka shuɗe kwanaki ne wanda kowane musulmi wanda ya san abin da yake yi ya san darajarsu kuma ya san falamarsu. Masu ƙoƙarin ibada da neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala sun kwashi lada mai dimbin yawa a cikin waɗannan kwanaki da suka shuɗe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗannan bayan. To alhamdulillah, wannan muhadara ce da aka shirya ta domin munasabar waɗannan, wato ma'ana murna na waɗannan kwanakin da suka wuce. Saboda haka wannan muhabara mun sa mata take da cewa zahiratu da'fil iman al'a'radu wal asbabu wal ilaj. Take wannan muhabara shi ne raunin imani, alamunsa, dalilansa da kuma maganinsa. To babu shakka wannan mawdu'i yana da muhimmanci matuƙa ga kowane musulmi, domin abu ne da muka sani cewa imani shi ne jarin musulmi, imani shi ne abin da musulmi yake alfahari da shi, imani shi ne abin da musulmi yake ganin zai samu tsira da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mun sani cewa duk wanda yake musulmi fatansa shi ne ya samu tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga fushinsa da azabarsa, ya rabautu da yardan Allah da aljannarsa. Ita kuma aljannan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa babu wani rai da zai shiga aljanna ba sai ran mu'mini, ko kuma rai wanda yake mai imani. Saboda haka imani ba karamin al'amari bane, imani ba karamin abu bane a wajen musulmi, imani abu ne da ake tattalinsa, imani abu ne wanda musulmi yake taka tsantsan dangane da duk wani abin da zai iya kawar masa da imani. Saboda haka muka ga ya dace mu tattauna a tsakaninmu shin yaya imanin nan yake, kuma shin imani wani abu ne wanda aka iya rasa shi ko da a ce musulmi yana amsa sunan musulmi yana amsa sunan imani. Sannan mu san dalilai da suke iya haifar da hakan, ma'ana musulmi ya rasa imani ko imaninsa ya yi rauni. Akan nan mu tattauna dangane da waɗansu magunguna da za su iya warkar da mu daga irin wannan cuta, wato ma'ana ta raunin imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa wajen tattauna wannan mawdu'i. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam al-Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak إمام الطبراني يروي توشي أتكم المعجب إمام الألباني كما يحنك التاشي السلك للصبيحة وأن الحديث من رأى الله صلى الله عليه وسلم يناتشوا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا من ذا الجيرا صلى الله عليه وسلم يكتشوا للا إيماني أبني واندا يكي صوفا يمتو أجكن زوتي يرأيمكو kamar yadda kaya ko tufafi yake tsufa ya mutu saboda haka ku roki Allah ya tabanta imani a cikin zakatanku ku roki Allah ya maimaita ko kuma ya dawwamar da imani a cikin zakatanku to kun ga kenan wannan hadisi ya ƙara tabbatar mana cewa imani wani abu ne wanda bawa kan iya rasa shi ko kuma ya samu gurbacewarsa ko rauninsa ko tawayarsa domin wannan lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi yace la yakhlaq wato imani yana iya tsufa domin al khalaq as-sawbul khalaq shine wato tsofan tufafi bayan ya kasance wato kabu wannan hadisin kenan hakan nan an rawaito hadisi daga manzon kira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min al-qulubi qalbun illa wa lahu sahabatun ka sahabati al-qamar bayna al-qamar mudhi'un idh 'alajhu sahabatun fa adhama idh tajallat 'anhu fa adaa wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamanta mana zuciya ya kamanta zuciya da me da girgije wanda yake rufe farin wata haka zukatan mu zuciyan nan yana nan ne kamar farin wata idan yana cike da imani to akwai abin da yake iya zuwa ya rufe wannan hasken akwai waɗansu abubuwa da za su iya shiga cikin zuciyar sai su wato su mamaye shi su lullube shi ya zama wani abu daban shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata zuciya daga cikin zakata face wannan zuciyar tana da girgije sahaba wani irin girgije yace ka sahabati al-qamar yace kamar wato girgije wanda yake rufe farin wata yace farin wata a yayin da yake haskatawa yake bada haskensa sai kaga girgije yazo ya rufe shi sai ya yi fa azlama kan anjima sai kaga wannan girgije ya kauce sai kuma hasken farin wata ya dawo yace to haka zakata kun ga wannan hadisin ya ƙara tabbatar mana cewa zukatan mu dinnan suna haskata kuma da me suke haskata hakan nan suna yin duhu to da me suke yin duhu to ya tabbata a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa imani wani abu ne wanda ake fassara da harshe kuma ake yin sa da gabbai kuma ake kudurin sa a zuciya imanin nan kuma yana karuwa yana raguwa imanin nan yana karfafuwa kuma yana samun rauni aqidar ahlus sunna wal jamaa ta tabbatar da haka akwai ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da suke nuna wannan ma'ana daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah subhanahu wa ta'ala yana wasafta mu'minai anan ana nufin sahabbai ne domin wannan ayar tana da dalilin sauka an saukar da ita ne a lokacin da sahabbai suke wato suke Hudaybiya, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da Quraishawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da natsuwa a zukatan mu'minai. Su waye ne mu'minai a cikin wannan ayar? Su ne sahabbai. Yace shi Allah shi ne ya saukar da natsuwa a cikin zukatan mu'minai, wato sahabbai. Domin me yace ni ya zabu imanin ma'a imani, domin su ƙara imani tare da imaninsu. Kaga wannan ayar ta nuna imani yana ƙaruwa a zuciyar ɗan adam. Hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin abinda munafiki suke faɗa dangane da ayoyin Alƙur'ani da surorin da ake saukarwa. Allah ta'ala yana cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Idan aka saukar da wata sura munafiki cewa suke yi, dan Allah a cikin ku waye wannan surar ta ƙara masa imani? Domin su munafikai fi qulubihim marad, akwai cuta ta munafurci a zukatansu. Saboda haka wannan cutar tana hana su samun ƙaruwa na imani idan aka saukar da aya. Saboda haka idan aka saukar da aya, Allah ta'ala ya ce munafiƙan nan suna tambayar junansu ayyukum zadatu hadhihi imana, wannan surar wane ne a cikin ku ya ƙara masa imani? Allah ta'ala ya ce fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana, waɗanda suka yi imani surar nan da aka saukar ta ƙara musu ne, ta ƙara musu imani. Kaga imani yana ƙaruwa. Yace wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Saboda haka waɗannan ayoyin sun ƙara tabbatar mana cewa imani wani abu ne wanda idan ya shiga zuciya yana samun ƙaruwa, hakan nan yake samun tawaya. Hakan nan hadisin nan shahararre wanda muka san shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi sayyi mi wa dhalika ad'afu al-iman. Shi wannan hadisi ya nuna mana cewa imani yana iya yin rauni a cikin zuciyar bawa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya ga wato mummunan abu a cikin ku ya gyara shi da hannunsa, idan ba zai iya ba ya gyara shi da bakinsa, ma'ana ya hana ya faɗi munin wannan abu. Fa in lam yastati, wanda kuma ba zai iya bayani ba, kuma ba zai iya gyaran da hannu ba, yace fa bi qalbihi, yayi gyaran da zuciyarsa, ma'ana ya ji zafin wannan al'amari da aka yi, ya ji wato ya ji fushi ko kuma ya ji ɓacin rai dangane da wannan mummunan abu da aka aikata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jin ɓacin rai dangane da mummunan abin da aka yi ko kuma saɓon Allah da aka yi, yace wannan shi ne mafi raunin imani. Kaji nan imani yana raguwa, imani yana yin rauni. Da fata an fahimci wannan. Kun ga ayoyin da muka karanta su sun nuna mana cewa imani yana ƙaruwa. Wannan hadisin kuma ya nuna mana cewa imani yana samun rauni. To idan ko muka tabbatar da haka, sai mu yi wata tambaya musu. Me yake ƙara imani, kuma me yake sa imani ya samu tawaya? Me yake rage imani? Me yake raunana imani? Shi ne malamai suke cewa yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siya. Menuniyatul Qahtani yake cewa imanuna billahi baina salatatin amalin wa qawlin wa i'tiqadi janani wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bil ghada wa kilahuma bil qalbi ya'tarijani. Yake cewa imanin mu mu ahlu sunna yana ƙaruwa ne da takawa. To kaga yana ƙaruwa da takawa. Saboda haka imani yana ƙaruwa ne da da'a da biyayya ga Allah. Duk wani abin da Allah ya ce ka yi, idan ka yi shi za ka samu ƙarin imani. Duk wani abin da Allah ya ce ka bari, idan ka bari za ka samu ƙarin imani. Domin barin abin da aka hana wannan ma biyayya ne. Kamar yadda yin abin da aka ce a yi, wannan biyayya ne shi ma. An gane ko? Saboda haka imani yana ƙaruwa da takawa, yana ƙaruwa da da'a, yana ƙaruwa da ayyuka na gari. Wa yanqusu birrada, yana raguwa, yana samun tawaya, yayi rauni da me? Da sabo, da zunubi. angane ko al-ma'siyah abin da yake rage imani kenan abin da yake raunana imani kenan wa tilahuma fil qalbi ya'tirjani kuma ana iya samun karuwan imani ko raguwan imani a zuciyar bawa mutum daya sai imanin sa ya karu ko kuma imanin sa ya ragu babban misali da zamu iya bayarwa a nan wanda zai iya kama hankalin mu shi kun gane idan aka ce an yi rasuwa ko ba haka ba za a yi jana'iza kai kokari ka halarci inda za a yi wankan gawan nan ga ta nan a kwance ana wanke ta kana gani to babu shakka natsuwa sosai za ka yi a wajen sai ka ji ka natsu gaba daya gabanka gaba daya ko kiranka a kai a wannan wajen ko ma menene za ka yi kokarin ka ga ka kashe wayar domin abin da yake gabanka abu ne wanda kike ganin ya ƙara ma wani abu a zuciyarka ya ƙara ma tsoron Allah balle kuma a ce ka ɗauka balle kuma a ce da kai za a sa ka cikin wato cikin rami da makamancin wannan a ce kuma ka je makabartar nan a ce ka ziyarci makabarta domin me domin ka samu ƙaruwar imani to insha Allah ta'ala za ka ji wato ka samu wani sauyi a zuciyarka dangane da alaƙarka da ubangijinka saɓanin wannan shi ne idan muka ce misali mutum ya shiga wajen da ake rawa ake kiɗe-kiɗe ake cashewa an gane ko don Allah mutum yana iya tunawa da wani abu da yake da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan waje ba zai yiwu ba kaga wancan misali ne na abin da yake ƙara imani wannan kuma misali ne na abin da yake sauye imani yake rage shi ya raunana shi me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasuwa shine wato matattaran shedanu kuma masallaci shine wajen da Allah ya fi so a cikin wuraren duniya gaba daya ka duba abin da ake a masallaci mana ai ba ginin masallacin ne Allah ya fi so ba a'a abin da ake yi a cikin masallaci shine Allah ya fi so ka je ka duba cikin kasuwa me ake yi musamman a ce a kaga muna Jos a bari mu bada misalin wajen da in aka ce ka je misali babu shakka za ka iya samun tawaya a imaninka a ce ka shiga terminus irin wato kamar Ahmadu Bello way daidai wajen Hamas haka irin wannan waje da ake cuɗanya ake cabuduwa da maza da mata ga music nan da can hayaniya kala-kala barayi kala-kala ɗan dambara kala-kala ga sunan ya za ka je a wajen babu shakka za ka ji babu wani abu na imani babu wani abu da zai ƙara maka wato wani imani ko kuma ya sa ka ma iya tunawa da Allah subhanahu wa ta'ala a irin wannan yanayi to kaga wannan shi ne misali da za mu iya kusantowa da wannan abin da aka faɗa na ƙarin imani ko tawayarsa ko ƙarfin imani ko rauninsa Allah ya sa mu dace saboda haka babu shakka raunin imani yana da haɗari matuƙa musamman idan aka ce ya kai bawa ga barin wani wajibi daga cikin wajibai wata farilla daga cikin farillai ko kuma ya kai bawa ga aikata wata wato wani abin da yake haramun wani babban laifi wani zunubi ko wani kabira minal kaba'ir to idan raunin imanin mutum ya kai ga irin wannan matsayi to yana cikin haɗari Allah ya kare mu kamar a ce misali raunin imanin mutum ya kai ga cewa yana iya barin waɗansu salloli ko kuma a cikin wata Ramadana ya azumci wasu kwanaki ya sha ko kuma ya ci abinci a wasu kwanaki da rana a cikin wata Ramadana ko makamancin wannan ko kuma a ce raunin imanin mutum ya kai ga cewa har ma ya faɗa cikin zina ko shan giya ko makamancin wannan Allah ya kare mu to wannan raunin imani ya kai matuƙa saboda haka menene alamu da suke nuna raunin imani suna nan da yawa kowannen mu a nan in aka tambaye shi zai iya faɗin wani abu dangane da abubuwan da suke raunana imani to amma bar mu ja hankalin mu akan waɗanda suke mafi muhimmanci daga cikin waɗannan sababba wato daga cikin waɗannan alamu na raunin imani na farko aikata kabira daga cikin kaba'ir aikata saban Allah wannan alama ce ta raunin imani jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa kowane musulmi kowane dan adam ba kai ba musulmi ba kawai kowane dan adam me ne dini ne aikata sako ne haka ne ko amma wa khairul khata'ina at-tawwabuna yace kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun saboda haka anan ba wai ina nu wato ba wai ina nufin cewa waɗansu daga cikin bani adam ba su aikata laifi bane ko malamai ko masu ibada ko masu kaza kowa akwai irin laifin da yake wa Allah subhanahu wataala to amma daga cikin abin da yake sa imanin mutum ya samu tawaya dangane da aikata sako na farko shine ka aikata sako ka ki yin tuba na biyu ka aikata wannan sako gobe ka koma kan wannan jibi ka koma kan wancan ma'ana kai ko da yaushe kana kan kofofin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta hakan nan ka samu kanka a halin da gashi kana aikata sako amma kuma ya zama maka jiki ya zama maka jiki har ma ba ka jin cewa sako kake aikatawa to malam idan da kai irin wannan matsayi idan ka kai irin wannan matsayi mu sani cewa muna cikin haɗari waɗannan matakai da muka faɗe su balle kuma uwa uba a ce ka kai ga cewa kana iya bayyana wannan sakon a fili ba ka jin kunyar yin sa a gaban mutane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan fa yusbihu wa qad satarahu Allahu 'azza wa jalla ولكنه يصبح يكشف ستر الله عنه فيقول يا فلان عملت الليله عملت البارحه كذا وكذا وقد بات ستر الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجي كوا a cikin al'umma ta za a yafe musu kullu ummati mu'afat yace banta mutane masu aikata wani nauki na saban Allah yace al-mujahirin masu bayyana sakon Allah yayin shi a tarari yayin shi a fili baya jin kunyin kowa ya fito fili shi musulmi ne wataƙila ma sunan shi Muhammadu ya dauki kwalban giya yana sha ko kuma ya fito fili yana rike da hannun wato mace wacce bata halatta a gare shi ba ko kuma ya aikata wani abu na sakon Allah wato a ɓoye kuma ya watsa ko a intanet an gane ko a whatsapp ko a facebook ko makamancin wannan kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan daga cikin al'ummata ba za su taɓa samun yafiya daga wajen Allah subhanahu wataala ba kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali ya ce yana daga cikin al-mujahara mutum ya bayyana saban da ya aikata a ɓoye mutum ya aikata sako da dare idan aka wayi gari sai ya kira mutane ya ce ya kai wani ya kai wani ai ga abin da nayi aikata na aikata jiya har ma ya dinga alfahari to babu shakka wannan alama ce ta raunin imani bal ma ta mutuwar imani Allah kare mu hakan nan yana daga cikin abin da yake nuna raunin imani alamar da yake nuna raunin imani shine mutum ya dinga kebewa kuma kun ga wancan mai bayyana sako mutum ya dinga kebewa yana aikata sakon Allah wannan shi ma yana da mugun hadari shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Thauban Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanatin amsal jibali kifama بيضا سيجعله الله هباء منثورا wallahi hakika wannan hadisi yana matukar bani tsoro, kuma ya kamata da kowane musulmi wannan hadisi ya bashi tsoro. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lallai hakika wata rana zan sani, ma'ana ranar tashin kiyama, zan san waɗansu mutane daga al'ummata wanda za su zo ranar tashin kiyama da kyawawan ayyuka manya-manya kamar duwatsun Tihama. Tihama na can ƙasar Saudiya. Ce kamar duwatsun Tihama. Biban ga sunan ayyuka ne, fararen ayyuka. Amma za su zo da waɗannan manya-manyan ayyuka, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rusa su, ya mayar da su kamar turɓaya. Allah ya kare mu. Sau bayan da ya rawaito wannan hadisin yake cewa, ya manzon Allah, ba mu labarinsu, ka bayyana mana al'amarinsu domin kada mu faɗa cikinsu, kada mu zamanto muna cikinsu ba mu sani ba. Ya ce, to, ku sani waɗannan mutane ba wai wasu mutane ake nufi ba, a'a, mutane ne, ‘yan uwanku ne, kuna tare da su, kuna ayyukan alheri tare da su. Walakinnahum qaumun idza khalaw bi maharimillahi azza wa jalla intahakuha. Amma su mutane ne waɗanda a zahiri za su bayyana su salihai ne, masu taqwa ne, masu imani, ana ayyukan alheri kala-kala da su. Amma kuma in suka ɓuya, in suka fake, ba wanda yake ganin su sai Allah, sai su fada ko kuma su aikata wato muharramai. Allah ya kare mu. To kaga wannan hadisi ne da ya kamata ga kowane musulmi ya taka tsantsan da abin da ya kunsa. Allah ya kare mu. To alama ta farko kenan, fadawa cikin muharramai, musamman kaba'ira, da kuma dai wato tsayawa ko kuma wato lizimtan waɗannan ayyuka ba tare da dubawa. Alama ta biyu daga cikin alamar raunin imani shine ƙeƙashewar zuciya. Musulmi, ka ji zuciyarka in ka ji wa'azi baka tasirantuwa da shi, ka ji in aka yi maganar mutuwa baka tasirantuwa da shi. Kamar yadda muka ba da labari ɗazu, ko muka ba da misali ɗazu na abin da ya shafi mutuwa da gawa da sauransu, wani kuma yana nan zai irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya, amma ba zai ji wani abu na tsoron Allah ko kuma ya ji cewa wani abu na imaninsa ya ƙaru ba. To nawa ne ake zuwa makabarta, kaga mutane suna harkarsu ba su ma damu ba, babu wanda yake tunanin wannan wajen nan da muka kawo wannan bawan Allah, wata rana mu ne za a kawo mu wajen nan, mu ne za a kwantar da mu a irin wannan waje, mu ne gashi-gashi. Bar ma za a rinka wa'azi, wani ma haushin wanda yake wa'azi ke, sai ka ji gaba ɗaya in ana wa'azi ba ka tasirantuwa da shi. Za a ba da labarin al'ummomi da suka gabata, ga yadda Allah ya yi da su, ga yadda kuma Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya aikata irin wannan za a iya yi masa haka. Amma ba za ka ji mutum wato zuciyarsa ta motsa ba, zuciyar ta ƙeƙashe. Allah ya kare mu. Allah ta'ala yana cewa, summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Alama ta uku shine rashin inganta ko rashin kyautata ibada, wannan ma alama ce ta raunin imani. Kaga mutum yana sallah amma kuma gaba daya zuciyarsa ba ta kan sallar, kuma wannan shine yawancin irin sallolin da muke yi. Ba mu sanya ake kusuri ba, ba mu sanya ya ake tunanin aljanna da wuta, ɗan aljanna da ɗan wuta, ba mu san yadda ake tunanin girman Allah, ba mu san yadda ake tunanin siffofin Allah a cikin sallah ba, ba mu san yadda ake tadabburin Alƙur'ani a cikin sallah ba. Sai ka ga gaba ɗaya wani ma tun daga lokacin da yake Allahu Akbar, to ya fita daga tunaninsa da hankalinsa. Gaba ɗaya sai kuma lokacin da liman zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi, gaba ɗaya ya shagaltar da tunaninsa cikin me, cikin kayan duniya daga nan zuwa nan. Wani ma sai ya gama harkarsa a cikin sallar, ya gama dabbara duk wani abin da zai yi a cikin sallar. To wannan alama ce ta raunin imani. Alama ta uku, ta huɗu shine jin kasala daga yin ibadu da ɗa'a. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana daga cikin alamun munafiqai, daga cikin ayyukansu sun kasance suna yin kasala idan sun zo sallah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kaga mutum bai damu da lokuta ko kuma wurare da ake cewa masu alfarma ne, masu daraja ne ba, kamar irin waɗannan kwanaki da suka wuce mu. Alhamdulillah, an yi ta samu musamman in ka duba social media a cike yake da tunatarwa da menene azumi ne, ambaton Allah akan hukumomi da sauransu. Wani bai damu ba, wani bai damu ya aikata wani abu daga cikin waɗannan ayyukan ba, ya ga shi ma ya kwashi nashi rabon. Wannan alama ce ta rauni imani. Wani za ka samu bai damu da nafilfili ba, wani za ka samu bai damu da zuwa irin waɗannan wurare da ake tattauna dangane da ambaton Allah da ilimi da makamancin wannan ba. Za ka ji yana jin kasala. Ana idan da sallah za a ce assalamu alaikum, ana da darasi bayan sallah kaza da sauransu. Assalamu alaikum, kowa zai a tashi a tafi. Bai dame su ba, ana jin kasala. Wani ma in ya zo ya zauna wani lokaci sai ji gaba ɗaya ya takuru. To duka alama ce ta rauni imani, mai kare mu. To akwai alamun da yawa. To amma saboda lokaci ba za mu iya ambaton waɗansu daga cikinsu ba. Sai mu je kan dalilan raunin imani. Me yake sa imani yake rauni a cikin zukatanmu? Allah ya kare mu. Sababi na farko ko dalili na farko shi ne nisantar wuraren imani, nisantar environment na imani. Wannan yana daga cikin sababba da yake sa raunin imani ƙwarai da gaske. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi musulmai da wannan aya, yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يتشين لوكاشي بيبا ga wadanda suka yi imani zukatan su tayi tawali ga ambaton Allah. Taksha qulubuhum li dhikrillah. Abdullah bin Mas'ud a cikin sahih al-Bukhari yake cewa tsakanin musuluntanmu da kuma Allah ya yi mana wato ya kwaɗe mu, an gane ko, da wannan ayar ya ce bai fi ɗan shekaru ba. Domin wannan ayar Makiyya ce, a garin Makka aka saukar da ita, ya ce ɗan shekaru ƙalilan da muka yi imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Shin lokaci bai yi ba? Muminai su wato zukatansu su kada su ji tsoron Allah dangane da ambaton Allah. Wa ma nazala min al-haqqi, da kuma abinda aka saukar na gaskiya shine Al-Qur'ani. Wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl, kuma kada su kasance kamar waɗanda aka bai wa littafi a gabaninsu. Fa tala alaihim al-amad, ya su al'amarin su ya kasance sun kasance zamani ya yi musu tsawo, ya yi musu nisa, suna cikin shagulgula na duniya, ba su tunawa da ambaton Allah, ba su jin khushu'i, ba su jin takawa. Fa qasat qulubuhum, shikenan sai zukatansu suka tsaikashe. Wa katsirun minhum fasiqun, kuma da yawa daga cikinsu fasikai ne. Allah ya kare mu. Saboda haka nisantar wuraren imani, waɗannan wurare ne wuraren imani, kamar irin wannan waje da muka zauna, wuraren karatuttuka, wuraren wa'azi da nasiha, wanda wannan yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta a harkar da'awar mu a yau. Za ka samu ilimi dai gwargwado ana bayarwa, ana karantarwa gwargwadon shi, a sa littafi a sauke, a sa wannan littafi a sake saukewa. Amma kuma ba za ka samu majlisi na ambaton Allah ba. Jama'a, abinda nake nufi da ambaton Allah, wato ambaton Allah wanda Allah ya yarda da shi, babu irin wannan majlisi. zan iya baka misali kamar a kasar Saudiya malamin nan da ake ce masa al-Mughanisi Salih al-Mughanisi limamin masallacin Quba wannan malamin yana da wani majlis a masallacin Quba a garin Madina wanda daruruwan mutane ne suke halartar wannan majlisin me wannan malamin yake karantarwa ba fiqhu ba ba hadisi ba ba qur'ani ba ba tafsiri ba ba komai daga cikin waɗannan littattafai da mu muka saba karanta su ba a zama ne na ambaton Allah kamar yaya tunatarwa dangane da Allah wallahi malam idan ka kalla ko ka ji irin wa'azin da yake yi kuma kana fahimtar irin abubuwan da yake faɗa wallahi ba za ka san lokacin da hawaye za su zubo maka haka zaka ga waɗanda suke gabansa gaba ɗaya kowa kawai ya ya sunkuyar da kansa kowa na cikin shimaginsa yana kuka shi ma din ma yadda ma yake maganganun ko da a ce ma ba ka jin abin da yake faɗa ba za ka san lokacin da zaka fashi da kuka ba irin waɗannan majalis su ne al-ajwa al-imaniya wurare environment ne na imani kenan to babu irin waɗannan majalis din a cikin karatuttukanmu wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da irin waɗannan majalis Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ya ga wani mutum da ya ce ta hana bina nufin sana ka zo mu zauna tare mu dan yi imani ko da na dan kankanin lokaci yana nufin zaman ambaton Allah ba ta hanci wannan to saboda haka nisantar irin waɗannan wurare yana daga cikin dalilai na samun raunin imani a nan tare hakan nan kishiyar wannan shine ka nisanci wuraren imani wuraren da zaka samu takawa sai kuma ka koma ka zauna ko kuma kana haraka a cikin waɗanda marasa imani fasikan mutane masu saban Allah ba Hausawa suna cewa zama da madaukin kanwa yake kawo barangashi haka ne ko saboda haka dole waɗanda kake tare da su din zaka tasirantu da su idan kana zama tare da malamai zaka tasirantu da su idan kana zama da wato mutanen banza haka nan zaka tasirantu da su ko da ake kai ba mutumin banza bane shi yasa sahabbai ko kuma magabata suka yi taka tsantsan wajen mu wajen mujalasatu ashabi su suna taka tsantsan mutum ya zauna ko ya samu kansa tare da mutane waɗanda marasa taƙawa marasa imani marasa tsoron Allah waɗansu daga cikinsu za ka samu in sun zo majalisi sai aka kama maganan wani sai ka ga sun tashi domin me domin in suka ci gaba da zama a wajen za su tasirantu da irin waɗannan maganganun tun kana ji wata rana kai ma za ka saba sai ka tuna ma ɗan'uwanka musulmi sai ka ga ka faɗa cikin wannan mummunan sako Allah ya kare mu shi yasa manzonmu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim yake cewa masalul jalis salih wa su kamathali kahamilil almiski wa nafikh alkayl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin wato abokin zama nagari da abokin zama wanda yake mutumin banza yace kamar mai turare ne da kuma mai zuga zubi yace shi ko mai turare imma an yuhziyaka ko ya dan shafa maka turaren aw tabta'a minhu ko kuma ka sai turaren da gare shi saboda alheri ne ko ba gaba in kuma wancan da wannan ba su faru ba aw tajida minhu rihan tayyiba ko kuma ka ji kanshi mai kyau da gare shi a kowane hali dai ka amfana da shi to haka wato aboki nagari yake in kana zama tare da shi duk yadda al'amari yake za ka amfana da shi ko ta yaya zai ma nasiha za ka ji hadisi da gare shi za ka ji ayar alqur'ani da gare shi za ka ji kyawawan maganganu na wa'azi da nasiha da gare shi shi kuma mutumin banza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin sa kamar misalin mai ziga ziki ne ce shi ko idan ka ji wajensa ko ya kone ka da wutansa ko kuma ka ji mummunan wari daga wajen shi an gane ko kowane yanayi dai zai cutar da kai kowane yanayi zai cutar da kai. To haka abokin banza yake, Allah ya kare ni. Duk mutumin da ka zauna da shi ko kana hulɗa da shi kana mu'amala da shi, baya ƙara maka wani abu a addininka, baya ƙara maka wani abu a imaninka, baka amfana da shi, to malam ka rabu da shi, shi yake zama alheri. Amma in ba haka ba, za ka yi ta samun wato cikas ko ka yi ta samun matsala a imaninka Allah ya kare. Sababi na biyu daga cikin sabubban da yake sa raunin imani shine nisantar waɗanda ake koyi da su, nisantar mutane na gari waɗanda ake koyi da su kamar malamai. A wannan akwai hadisin Anas radiyallahu anhu, a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Anas radiyallahu anhu yake cewa ma nafadna aydiyana min turabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana, yace ba mu share hannunmu daga ƙasar da muka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba, har san da muka wato muka kasa gane zukatan mu. Saboda me? Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su, shi ne yake tare da su, kuma suke ganinsa, suke yin koyi da shi a maganganunsa, a tabiyansa, a ayyukansa, a ibadunsa, a komai. Yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun binne shi, yace san da muka kasa gane zukatan mu. Wannan fa duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar jigajigan sahabbai a cikinsu, irin su Abubakar da Umar da Usman da Ali da makamancinsu, amma duk da haka suke faɗin wannan magana domin Allah ya ƙara nuna maka tasirin rabuwa da wanda ake koyi da shi, mutum na gari wanda ake koyi da shi. Shi yasa ya zama mutuwan malamai daga gari ko barin malamai daga gari, wannan ya zama mafi haɗarin ko kuma mafi bala'in al'amari ga wannan garin. Saboda idan malamai suka rabu da gari ko kuma suka mutu suka rabu da gari, to za ka samu an rasa kuma waɗanda ake yin koyi da su. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, ya bayyana mana hadarin a ce an ɗage ilimi. Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma bi qabli al-ulama. Idan aka ce an ɗauke malami da mutuwansa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yazharu jahal wa yazharu zina agari ko wa yushrab al khamr, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Anas radiyallahu anhu cikin Bukhari da Muslim. Yace yana daga cikin alamun tashin kiyama ya zama to an age ilimi, jahilci ya bayyana, agari ko zina ta bayyana, shan giya ya bayyana, waɗannan abubuwa kida kide su bayyana, wal ma'azib. Saboda me? Saboda rasa waɗanda ake koyi da su a cikin al'umma a wannan lokaci. Allah ya kare mu. Haka nan yana daga cikin sabubba da suke sa raunin imani, nisantar neman ilimi. Kuma wani ilimi? Ilimi na addinin Musulunci. A duk lokacin da aka ce bawa ya rabu ko kuma ya nisanci wato neman ilimi na addinin Musulunci, to babu shakka zai samu tawaya a cikin imaninsa. Domin da ilimin nan ake gane Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifuni qabla an ta'buduni faman lam ya'rifuni fa kayfa ya'buduni. Hakan nan yana daga cikin waɗannan dalilai, shagaltuwa da duniya har ya zama kamar mutum ya zama bawan me? Bawan duniya. Idan bawa ya kai ga irin wannan hali, na'am, ayoyin Al-Qur'ani sun kwadaitar da a fita neman abinci, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, a nemi abinci, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yuqatiluna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Duka waɗannan ayoyi ne na neman arziki jama'a, ayoyi ne da suke nuna cewa lallai musulunci yana kwadaitar da a fita kasuwa a je a nemi abinci, a je gona a je a nemi abinci, a yi sana'a a je a nemi abinci. Amma kuma idan ka sanya neman abinci shine shagalinka, ba ka da wani shugul a duniya sai shi, to wannan kuma dalili ne na raunin, na samun raunin imani. Har ka koma kana amsa sunan bawan naira ko bawan dala ko bawan riyal ko makamancin wannan, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'isa 'abdud dinar تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. أنظروا إذا الله صلى الله عليه وسلم باوان دينار يا حلكا، باوان درهم يا حلكا، باوان وزكاية كيلة دنيا يا حلكا. يجي تعيس وانتكس وإذا شئت فلن تقش. يجي يا حلكا يا دربشي إن يلا لمن تمكو ما كرأة نكش. Sau da haka wannan dalili ne daga cikin dalilai na samun wani imani shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana fa cewa wato kamar yadda ya tabbata cikin hadisin kursi yace inna anzalnal mala li iqamati salati kun ga wannan aya aya ce amma kuma an riga sha beta Allah ta'ala yana cewa inna anzalnal mala li iqamati salati wa zakati ولو كان لابن آدم واد واحد لابتغى واديان ولو كان له واديان لابتغى خالفا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وانا حديثي رب صدق الشيء تجوجا ولا يملأ جوف ابن آدم أنغاريكو ينا أشكين صحيح البخاري دا مسلم فرقوانكما أشكين مسند أحمد بن حنبل manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle mu mun saukar da dukiya domin a tsayar da sallah da zakka to ba wannan ita ce manufar saukar da dukiya domin tsayar da sallah da zakka an gaya ko ba domin cika aljuhu ba domin gina duniya ba a'a domin me domin tsayar da sallah da zakka yace amma shi dan adam da a ce fa yana da wato kogi na zinari guda daya to da sai ya nemi na biyun inda a ce ya mallaki koguna na zinari guda biyu da sai ya nemi na uku ce wala yamla'u jawfahu illa turab amma ba abin da zai cike cikin sa kake nan dan adam baya cika cikinsa baya cika sai da me illa turab sai da kasa an gare ko kasa ita ce kawai take iya cika cikin dan adam ya koshi dam amma naira ba ta kosarwa dinari baya kosarwa azurfa ba ta kosarwa wala yamna ujubahu illa turab Allah ya kare mu daga cikin wadannan dalilai shagaltuwa da al'amuran mata iyalai da yaya duk lokacin da bawa ya koma yana shagaltuwa da iyalansa da yayansa har ya fifita su akan ibadu ko ya fifita su akan waɗansu al'amura na addini to ya san cewa ya kama hanyar tawayar imaninsa ya kama hanyar raguwar imaninsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwaladu muhaddina mujabbina mujahhila mubakhila yace da yana sa mutum bakin ciki yana sa mutum ya zama rabo ya sa mutum ya zama jahili ya sa mutum ya zama mai ruwa da ma'ana idan ka shagaltu da su in ka shagaltu da ƴaƴanka sai kaga in wata musiba ta same ka akan su sai ka kasa hakuri muhaddina an ce a zo ayi gwagwarmaya ga ƴaƴanka kana kallon su sai ka fara ba da uzuri irin da munafikai inna buyutana awra wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara mujaddina kenan mujahila sukan iya hana mutum neman ilimi sau nawa ne ake samun mutanen da domin ƴaƴansu kawai sun kasa zuwa masallaci don sauraron darussa da ake yi saboda ƴaƴansu da shagaltuwa da su da yin wasa da su da sauransu da makamancin wannan mubakhila suna sa mutum ya zama mai rowa sai ka tashi za ka yi wa addinin musulunci hidima sai ka fara tunani kayan ƴaƴana abincinsu kiwon lafiyarsu sai ka fara irin wannan tunani domin me domin ka gabatar da su akan hidimin addinin musulunci to in ka kai ga irin wannan matsayi to wannan zai iya sa imanin ka ya samu tawaya Allah ya kare ni Allah subhanahu wataala yana cewa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يجي كجيام صيام من الله إذا أبنكم لآئمكم da dukiyoyinku an gane ko yawwa da danginku wa ashiratukum wa amwalun iktarafumuha wa tijaratun da wani fatauci tafshawna kasadaha wanda kuke jin tsoron tawayarsa wa masakin tardawnaha da kuma wuraren zama wanda kuka yarda da su waɗannan abubuwa da aka lissafa su ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi su kasance su ne mafi soyuwa a gare ku fiye da Allah da manzansa ma'ana fiye da alqur'ani da sunna ma'ana fiye da addinin musulunci fatarabbasu ci to ku jira ku saurara me zai faru hatta yati Allah bi amri har Allah yazo da al'amarinsa wala al'amari ne in ka koma cikin hadisai suna nan burji waɗannan al'amari in an bar addinin Allah me zai faru in an bar neman ilimi me zai faru da makamancin wannan fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri Allah ya kare saboda haka waɗannan kenan daga ƙarshe a gurguje saboda lokaci za mu taƙaita da waɗannan dalilai mu ɗan karanto waɗansu magunguna guda biyu ko uku da za su iya magance raunin imani a zukatanmu na farko tadabburin alqur'ani mai girma fahimtar alqur'ani da kuma la'akari da ma'anarsa a lokacin da ake karanta shi wannan abu ne da yake ƙarfafa imani ƙwarai da gaske shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa nunazzilu min alqur'ani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يجي منا سوكر وادك القرآن أبن ديك وركاني كما رحمة كمؤمنين سوكر هكا إذن كنا كرنتا القرآن كما كنا فهمتا وانت كما من يوازيد كراتون القرآن من يوازيد فهمتا القرآن ليوا وقال الرسول يا ربي إن قولي اتخذوا هذا القرآن مهجورا bai kamata ga wani musulmi a kowane wayewar gari bai kamata a ce kowane wayewar gari musulmi yayi sallar asuba ya tashi kuma ya koma ya je ya bacci ba tare da ya karanta wani abu daga alqur'ani ba ko kuma ya koma ya shiga harkokinsa na duniya ba tare da ya karanta wani abu daga alqur'ani ba alqur'anin nan shine shiriyarmu alqur'ani komai duk wani abin da muke bukata a rayuwarmu na duniya ko na lahira duka yana ci likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam to haka alqur'anin nan shine abin da aka ce idan muka yi riko da shi za mu rabautu a rayuwarmu saboda haka yawaita karatun alqur'ani da kuma tadabburin ma'anarsa wannan hanya ce ta samun karfafuwar imani ce sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tadabburin alqur'ani da yawa ya tashi cikin dare ya lizinci karatun aya daya kawai yayi ta maimaita ta a cikin sallolinsa har gari ya waye in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim an rawaito hadisi daga Abdullah ibn Umair tabi'i ne yanzu wajen nana Aisha radiyallahu anha ya ce mata nana Aisha ki gaya mana ki ba mu labarin abin da ya fi ba ki mamaki a zaman ki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha sai ta fashe kuka wannan ya faru ne fa bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta fashe kuka sai ce to abin da yake faruwa shine wata rana da dare na kwanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai sai ya tashi a furgice sai ya ce min ya Aisha zarini ata'abbadu li rabbi yace ya ce Aisha ki kale ni zan bautata wa ubangiji na Aisha ta ce sai na ce masa ayya manzon Allah wallahi ina son kusa wato kusa da wato zama kusa da kai kuma ina kaunan abin da kake kaunan sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya je yayi alwalan sa ya hau kan buzu ya zo masalla yana kuka ya dinga kuka har san da gemin sa ya jike da hawaye sannan ya ci gaba da kukan nan har san da kayansa gaba daya jike da hawaye kasar wajen da yake tsaye gaban sa gaba daya ya jike da hawaye yana cikin wannan halin yayi ruku'i yayi sujada abinda yake ciki kenan yana ta bautan Allah har gari ya waye lokacin asuba yayi Bilal ya zo yana neman izininsa ya fito domin a yi sallar asuba Bilal ya tarar da shi yana kuka ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kuka bai daina kuka ba cin cikin dare Bilal ya ce masa atafa'alu hada ya rasulullah وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر شيء يا من الله من سكك كوكا هكا ديوا بايان الله يا رجاء غفر تامك ذنوبك دوان دكي دوان ما بكيبا يا بلال أفلا أكون عبدا شكيرا شكورا يا كي بلال شم يدنكو الله يمن بيوا يمن نعمة تونيكما بايات ما تنزم باوا بيبوديا با سيجي لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها فلن تتفرع يجي عن صوكا من دا وأوسو آيوين يتكين درنا يجي تر دوان دي كرن تاسو كما بي فكرتيسو بي تدبرا أبن دا آيوين كفو سابا سوني آيوين كالشي تكا سورة أهل عمران إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا زوا كشمعة من الآيين لكن أنا أنصم على وجهك شيء وتدبر القرآن واجبين إذا أنا كرنت القرآن واجبين كفايت واجبين كإلا أكري كالوراد ما أنزل كما جماعة بامو دقول ذري آيان زر لذا مجا أيتو باما فهمت أيتو نجم tafsiran da ake da su complete daga Fatiha zuwa nan sun fi a kirga yanzu a cikin tafsiran da ake da su da harsuna daban-daban Hausa ne Igbo ne Yarbanci ne me kowanne akwai su a audio akwai su a video akwai su a rubuci a cikin littattafai kaga an yanke wa musulmi uzuri a wannan zamanin baka isa ka ce ban fahimci wani abu daga alqur'ani ba ka karanta larabcin ka fahimce shi da yarenka ko kuma da larabcin in kana jin larabci ka koma in aka karanta maka ka dinga dora da ma'anar shi yasa da yawa ana jin mamakin waɗanda suke karatun alqur'ani suke kuka me yasa zaka ji mamaki ai shi wanda yake kukan ya san abin da ya ji ya san abin da ya fahimta yake kuka Allah ya sa mu dace saudaka dalili na farko kenan saudaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan kuka a cikin sallolinsa a lokacin da yake karatun alqur'ani hakan nan sahabbansa ga abubakar radiyallahu anhu aisha radiyallahu anha take cewa kana abubakar idza salla bin nas kana rajulan asifan idza salla bin nas la yusmi an nas lil buka abubakar wato mutum ne wanda yake da wato tausayi idan ya karanta alqur'ani ba zai iya jiyar da mutane karatun alqur'ani ba saboda yawan kuka ga Umar radiyallahu anhu aka ce wata rana yana cikin sallah ya karanta wannan aya inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi sanda ya kwanta yayi zazzabi na kwana biyu zuwa kwana uku inna azaba rabbika lawaqi' me ma'anar da me ake nufi da ita inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dade ni da bazan fassara ta ba amma Umar radiyallahu anhu ya san abinda wannan ayar ta kunsa a cikin magabata aka ce akwai mutumin da
ya karanta ayan nan fa iza nuqira fil naqur
yana karanta wannan ayar ya faɗi mutu ya shaki ya faɗi mutu fa iza nuqira fil naqur
shin ka san me ayan nan ta kunsa
me ake nufi nuqira fil naqur me naqur cikin suratul mudaththir Uthman radiyallahu anhu yake cewa law tahurat qulubuna ma shabi'at min kalamillah da ace zukatan mu sun tsarkaka to zukatan namu ba za su taba gamsuwa da karatun alqur'ani ba to kuduba Uthman radiyallahu anhu anawai yake wa kowani dare yake me yake sauke alqur'ani bal ma an kashe shi kisan gilla yayi mutuwan shahada jininsa ya zuba akan alqur'anin da yake karanta wasu malamai suka ce digan jininsa ya sauka akan ayar fa sai fika humma Allah ya kasan maka su ana wanda suka kashe ka to kaga babu shakka himmatuwa da alqur'ani da kuma dagewa wajen fahimtar ma'anarsa da tadabburi cikin ma'anarsa da fahimtarsa da lura da ma'anarsa wannan abu ne da yake ƙara imani ƙwarai da gaske Allah ya sa mu dace abu na biyu shine mutun ya san girman Allah da yawan mu ba mu san girman Allah ba Allah Allah nan kiran shi kai muke a baki amma ba mu san girman Allah a zuciyarmu ba ba mu san yaya Allah yake ba wanda idan ka duba cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka sha mamaki ka duba cikin sifofin Allah da sunayensa Allah subhanahu wataala yana cewa wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wal shahada ka duba wa yake da irin wannan sifar a cikin halittu gaba daya alimul ghaibi masanin abin da yake fake wal shahada da abin da yake bayyane ni da kai yadda muka zaune a nan din nan ba mu isa mu ce muna iya sanin abin da yake faruwa a waje ba hakan nan duk wani sarki da sarautansa a duniya bai isa ba hakan nan duk wani mai kudi duk kudinsa bai isa ya ce huwa alimul ghaibi wash shahada Allah ne da huwa arrahmanur rahim ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa almalik mai sarauta ka duba girman sarautan Allah duk girman sarautan mai sarauta a duniya a cikin halittun Allah yana rashin lafiya ko baya yi yana jin yunwa ko baya yi yana mutuwa ko baya yi siffofi ne na ƙasa Allah shine almalik duk wani mai sarauta a duniya sarautansa na iya gushewa wa yake kawar da sarautar mai sarauta shine al-malikul mulk al-malik al-quddus mai tsarki as-salam mai aminci al-mu'min mai amintarwa duk yadda kake ka san cewa aminci baya iya faruwa a zuciyarka da ikonka da aminci da tsoro wallahi duk Allah subhanahu wataala shi yake jefawa a zuciyar bawa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazadu imanan ma'a imanihim ka duba cikin waɗannan sunaye da sifofin Allah as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir ko waɗannan sunayen kawai sun isa ka san girman Allah balle kuma idan ka koma wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah shine yake da mabudan gaibi babu mai sanin su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa yake iya sanin irin waɗannan abubuwa yana sanin abin da yake kan tudu da abin da yake cikin teku yace wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha a duniya kakab ka duba itatuwan duniya ana iya kirga ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai fado daga kan itace a duniya illa ya'lamuha face Allah yana da ilimin sa yana sare da shi
wala habbatin fi dhulumatil ard ko kuma wata kwaya na abinci a cikin dukkan kasa
wala ratbin da danyi wala yabisin da busasshe illa fi kitabin mubin gaba daya suna nan a rubuce a cikin lawful mahfuz idan akwai masu kasuwancin abin nan abinci da irin su gero da abin nan a ce an baka wani aiki wani assignment a shagonka inda kake sayar da gero ko kake sayar da masara musamman ma gero kawai a ce cikin daren nan bayan ka tashi daga kasuwa ka je sai ka tsunto waɗannan ƙwayoyin gaba ɗaya ka kirga mara su malam wallahi sai ka wayi gari baka iya yi ba a shagonka kawai kenan amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa bi kitabin da wannan zamu iya sanin girman Allah sannan ainihin zatin Allah azim ne Allah mai girma ne muna iya fahimtar girman zatin Allah daga halittun da yayi al'arshin da ya daidaito a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya kwatanta shi da komai a duniya ba ya kwatanta mana kursi wanda ibnu abbas yake cewa sune mawdi'ul qadamain wuraren tafan kafafuwan Allah subhanahu wata'ala sune al-kursi me Allah ta'ala ya faɗa dangane da al-kursi ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursi kawai ya yalwaci sammai da ƙasa inda Allah sallallahu alaihi wasallam yace kursiyun nan ko kuma sammai da ƙasa a wajen girman kursiyun nan yace kamar zobe ne wanda aka cire shi daga yatsa haka aka je aka jefar a ina a Sahara sai ka dubi girman wannan zoben da girman Sahara to haka sammai suke a wajen al'arshi yace wal arshu la yuqaddiru qadaruhu illa Allah shi kuma al'arshi babu mai iya kwatanta girman sa sai Allah to al'arshi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bani izini na bada labarin ɗaya daga cikin mala'ikun Allah waɗanda suke riƙe da al'arshi ma baina shahmati udunihi wa atiqihi masiratu me 500 a ko 700 am an bani izini na bada labarin ɗaya daga cikin mala'ikun Allah daga cikin waɗanda suke riƙe da al'arshin Allah daga wajen naman kunnensa dinnan zuwa kafadansa tafiyar shekara 700 mai ɗauke da al'arshi kenan ina ga wanda ya yi al'arshin kuma yake kan al'arshin saboda haka mu rinka sanin girman Allah subhanahu wata'ala wannan ba ƙaramin imani zai ƙara ba har wa yau a zatin Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hijabuhu nur hijaben Allah wanda ya yi shamakin tsakaninsa da halittunsa gaba ɗaya har mala'iku ba har mala'iku hijabin Allah subhanahu wa ta'ala haske ne a wata riwaya ya ce wuta ne ma'ana haske mai ƙuna wannan hasken shi ne shamakin tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lauka shafahu da a ce Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye wannan hijabi ce la ahraqat subahatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi azza wa jalla yace da zai yaye wannan hasken da ke tsakanin shi da halittunsa da hasken fuskan Allah subhanahu wa ta'ala ya kula halittunsa gaba daya iya ganinsa duk inda ganinsa ya kai sai ya kula waɗannan halittun gaba daya ashe Allah da ba mu ganin sa rahama ne ma'ana a duniya domin ba mu isa mu ga Allah ba a duniya. Ƙarya take ka ce ka ga Allah a duniya. Ba ta fahimci wannan. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine mafi girman karama a cikin halittun nan, shine mafi bicin falala a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, ake khilafi, ake sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin ya ga ubangijin sa lokacin da aka yi mi'raji da shi ko bai gani ba? Ya ga kai irina, ya gani irina, ya ga irinka. Fatan fahimci wannan. Saboda haka sanin girman Allah yana daga cikin abin da yake ƙara imani kuma yake ƙarfafa imani. A nan zan dakata insha Allah, kuma a yi min afuwa da tsawaitawa saboda lura da muhimmancin wannan muhadara. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace abin da muka faɗa daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa, ya ba mu ikon aiki da shi, wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana, Allah ya gafarta mana. Hada wa billahi tawfiq. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله